من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yawwa musulmi wadanda suke halarci a wannan masallacin da ma farfajiyar masallacin da wadanda ke saurare mu a cikin gidaje da wadanda za su saurare mu a kafafi daban-daban ine muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsalki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau litinin 17 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da 17 ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2025 lissafi wanda aka kakaba muna wanda ba shine ainihin lissafin da Allah madaukakin sarki ya sauka mana a cikin alqur'ani ba to gabanin fara karatu yau shine kasid na 31 kuma karatu na 31 a cikin suratul isra wanda har yau dai muke cikin tafsirin aya ta 4 zuwa ayoyi kadan gabanta waɗanda suke bayani akan banu Isra'il wanda muka dauko asalin tun tushen wane su wane ne bani Isra'il domin mu tuke zuwa ga abinda muke nufin tukewa zuwa gare shi domin mu tabbatar da abinda muke nufin mu tabbatar nan gaba kadan to gabanin farawa akwai wanda ya tura tambaya ya yi ta turuwa da yana ta roƙo don Allah a karɓa tambayar tashi ya ce malam ba jayayya ba amma akwai wani abu wanda yake mai kwanto cikin zuciya game da wasu hadisai sun zo ya ji malamai sun karanta sun ce mafifice ayyuka a wurin Allah shine sallah sannan ya sake ji an ce ko mafifice ayyuka ga baki daya jihadi fi sabilillah. Sannan yaji an ce mafificin ayyuka kuma ciyarwa fi sabilillah. Haka dai kaji ana kawo hadisai yace in jihadi ne mafifici to kenan hadisin da yace sallah ita ce mafificiya yaya yake, saboda bai yiwa sallah ta zama mafificiya kuma jihadi ya zama mafifici, bai yiwa ciyarwa ta zama mafificiya da sauransu. Akwai hadisin da ma aka ce yi ma iyaye da'a shine mafifici, shi wai yaya wannan lamarin yake, yana so a warware mai domin a kurege mai irin kokonton da ke cikin zuciyar shi, musamman ma akwai waɗanda suke biye da shi suna kokarin gwada mishi cewa har sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kirkiro su aka yi aka jingina ma Annabi ba ainihin Annabi ya faɗe su ba. Mutanen da suke zagi suke aibantawa ga malaman hadisi, alhamdulillah lalle tabbas mun san musulunci yau yana fama da makiya. Makiya sun yi mu musulunci tsinki ta kowace jiha, suna kokarin rusa addinin musulunci. Wasu nan sun sa hadisai gaba, idan kai ba masani kake kan abin da ya shafi hadisi ba to sai su bata maka lissafi. Ku rufe kofar nan, iska kawai take da kuma fanka in akwai ta nan bude. To anan za su yi kokari su rusa maka hadisa Annabi, saboda in sun rusa maka hadisa Annabi to kusan dukkanin karantarwar musulunci sun rusa ta. Wasu kuma na can na kokarin su rusa maka Qur'ani, suna ɗauko maka ayoyin Qur'ani suna nuna maka kamar akwai aibi, akwai tanakuzi, akwai matsaloli a ciki waɗanda ba daidai ba. In sun rusa maka Qur'ani kaga sun lalata maka komai. Wasu kuma na nan na kokarin su rusa maka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka dai makiyan da musulunci suke ta kowane bangare sun yi tsinke suna kokarin su rusa addini. To irin waɗannan shakkun da kokonton suna sa su cikin zukatan mutane. Babu shakka hadisan da ka kawo mafifice ayyuka shine sallah, hadisi Annabi ne kuma daidai hadisi yake. Mafifice ayyuka jihadi, hadisi Annabi ne kuma gaskiya ne. Mafifice ayyuka birrul walidain, yi ma iyaye da'a, hadisi Annabi ne kuma gaskiya ne. Mafifice ayyuka shine ciyarwa, duka gaskiya ne waɗannan. Ko babu tanakuzi, babu karu da juna, kowannen su mafifice aiki ne. Sai dai hadisa Annabi ya karantar da su ne yayin fatawa, yana kallon lokaci. Yanzu akwai lokacin da kake ɗalibi, mafificin abu gare ka shine kai graduating. A wannan yanayin naka kai graduating, ran da kake kwance bisa gado asibiti fa, menene mafifici? Ka samu lafiya. Sa'annan lokacin da ka kyalle ido ka ga wata budurwa tana zagayawa wanda kake so, menene mafifici? Al'amura gare ka shine ka ka aure ta. Idan ga ta kwance tana naƙuda, menene mafifici gare ka? Kaga ta samu lafiya ko? Kana neman aiki kai applying, talauci yana cizon ka ta ko'ina, duniya ta yi maka ɗaurin minti, ta tsuke sama ta tsuke ƙasa, menene mafificin al'amura gare ka? Ka samu aiki yi. Kuma duk gaskiya ne, gashi sun sassaɓa ma juna, amma kuma duk gaskiya ne. Kowannen su akwai yanayi. Akwai lokacin da musulunci na cikin tashin hankali, an fuskanta musulunci da yaƙi,
bala'i sojoji sun zo ma musulunci ta ƙasa sun zo ma musulunci ta sama ko ana cikin tashin hankali sai a samu yara samari masu ƙarfi gwanaye wajen harbi ko gwanaye wajen riƙon takobi a wannan lokaci iya an tambaye ka an ce menene mafifici ko kai na mi zaka ce jihadi shine mafifici abin da waɗannan yaran za su je su yi to idan an kawo maka wani yaro gurgu wanda yake bai iya harbi ba bai iya riƙa takobi liability ne kuro bai da ƙarfi mara lafiya ne sikila ne shi an ce mafifici aiki mi zaka ce ma wannan ya koma gida ya ce ma iyaye ne da'a ko shi wannan shine mafifici aiki gare shi sannan ana zaune lafiya babu wani yaƙi babu wani tashin hankali an kawo maka yara samari menene mafifici gare su sai su yi ta sallah ko eh an kawo maka wani alhaji alhazawa masu kuɗi mutane na cikin yunwa in ka tashi musu azimi ne za ka ce musu su ciyar eh an kawo maka mata aure menene za ka ce musu mafificin aiki su koma gidajen mazijan su yi musu da'a ko ashe kaga sassa babar yanayi ne an gane shi ke kawo sassa babar waɗannan fatoyi amma dukkanin fatoyin daidai suke ai kamar shukar da suke ma annabi ne da hadisin da yake cikin sahihul bukhari cewa manzon Allah ya auri nana Aisha tana shekara 6 sa'annan ta tare tana shekara 9 suna aibanta manzon Allah cewa ya auri yar shekara 9 to yar shekara 9 din daidai take da yar shekara 9 ta gidanku ba daidai suke ba wannan yar shekara 9 ce wanda Allah specially ya halitta domin annabi aure ta tana shekara 9 kuma a shekarun nan 9 ta fi tsohuwar ka wanda a shekara 70 iya zama aure Allah madaukakin sarki ya faɗi ya ce ba irin matan da ke cikin gidajenku bane mata annabi ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa'i
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
سورة الأحزاب الله مقلتكين سلكينة تبتروا يتي يا نساء النبي يا كمتاء النبي لستنك أحد من النساء بعدي ديكو كده سورا ما تابا فيسيولوجيكالي بعدي ديكو كده ما تنكبا anatomically ba daidai suke da matan ku ba biochemically ba daidai suke da matan ku ba morphologically ba daidai suke da matan ku ba ta kowace hanya ba daidai suke da matan ku ba psychologically ba daidai suke ba Allah ya yi su special mata don haka su suna iya aure da shekara 9 din ko sai ka bar su Allah ya halice su specially sannan wane ne ya ce shekara 18 su ne shekarun aure ga mace wane ne wace shari'a ce ta kaddarta haka kai kirista baka kama min bakinka kai da kace annabin Allah ya aure yar shekara 3 ina nan cikin bible ɗinka annabin Allah ya aure yar shekara 3 don haka kai kirista ma kama min bakinka ba da kai nake magana ba masu cewa ana auren minus ananan yara su ne muke magana a kansu sannan a bani wasu shekaru da an ka haddadi an ka ce ga sunan su ne shekarun auren domin har yanzu a cikin US akwai jihohin da yar shekara 16 ta isa aure sannan har yanzu akwai kasashen da yar shekara 13 ta isa aure ta cimma consensual age tana iya ce aure is legal. Haka babu ma wasu shekaru da aka iyakance na legality na aure. To tare da cewa ko mata annabi ba daidai suke da sauran mata ba ta kowace fuska. Allah ya ce in taqaytunna idan dai kun ji tsoron Allah to fala taqza'na bil qawli. Kada ku rika sassabta zance kuna zaka kamuriya lokacin da kuke magana. Fayatma allazi fi kalbihi marad. Wannan da yake cikin zuciyar shi akwai cuta. Akwai tsananin cuta ta sha'awa ya rika jin dadin zancen ku. Wannan ya game dukkanin mata. Waƙe-waƙe da ake ana zaka kamuriya da sauransu duka wannan ayat ta zo ta haranta. Mace idan za ta yi magana da kai ta yi ƙoƙari ta mai da murya ta kamar murya ƙato. Sai ta yi maka magana. Yadda ba za ka ji daɗin maganar ta ba, ba za ka ji daɗin saukin ta ba. An fahimta? Sannan waɗanda annan suna tallan LGBTQ harkar luwaɗi. Har suna da bakin da za su ambata su ce wai an aure shekara tara ko to da auren shi mai shekara tara da namiji zuwa dan uwan shi namiji in har akwai abin muni wanne ne ya kamata a fara magana in har a ce muni gare su ga sunan sun bi duniya da campaign sun kashe trillions of US dollars wajen su ga cewa sun tabbatar da auren jinsi ya tabbata wayanda suka ce giya halal ce amma kuma suna da hukumomi na makaman kwayoyi sannan giya ga kwaya ce ai ga definition na drug giya is a drug kwaya ce shin wace asibiti aka rubuta maka yawan wanda za ka sha aka baka dose aka rubuta maka prescription ga yawan giyar da ba ka da lafiya ka ji wace asibiti aka rubuta maka don haka is a drug abuse tunda ka sha without prescription without any medical advice ka sha ga tunan tana cutar da mutane amma kuma sha ake yi kuma an ce halal ce talla ake yi ma a cikin kafafen yaɗa bayanai cikin gidajen talabijin daban-daban tallarta ake yi ana faɗin madalla da giya amma kuma ga ƙwayoyi nan daban-daban waɗanda faɗa ake a kan shansu ana kama mutane a ɗaure wasu ƙasashe a kashe ko to kai da kace ya halatta a sha giya wanda kuma babu ƙwaya wanda ke cutar da jiki kamar giya har yau ba a yi ƙwaya mai cutarwa kamar giya ba to kai da ka faɗi haka ina ka ga bakin wata magana ba haka musulmi kada ku bari a samu ku shakku game da addininku duk abin da yake cikin Qur'ani gaskiya ne haqqul yaqini kuma duk abin da yake cikin hadisi annabi gaskiya ne haqqul yaqini kuma kai abin da ya cancanta duk abin da aka sa maka shakku ko kokonto akai to kada ka yanke hukunci je ka samu waɗanda suka sani je ka samu malaman da suka sani kai musu tambaya sai su warware maka wannan matsalan fas'alu ahla adh-dhikri
fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun
matsawar je ba ku sani ba aka zo muku da matsala ana son a ruda ku game da addinin ku to ku je ku tambayi ma'abuta sani za su warware muku nan gurin mai warware shubuhohi ko waɗanda aka kawo game da hadisa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun warware shubuhohi daban-daban kuma shirye muke duk shubuhar da aka kawo game da hadisa annabi ko game da ayoyin Qur'ani waɗanda ake son a rusa gaskiya shirye muke da mu kare gaskiya kuma mun san ana faɗi muna da amsar da za mu mayar ana faɗi muna da amsar da za mu mayar game da hadisi alhamdulillah dukkan waɗannan littattafan na hadisi muna da su ko ba ajiya muka yi ba shekara da shekaru aikin da muke makaranta mun karanta hadisai sama ga 100,000 da kuma littattafai waɗanda suke taimakawa wajen fahimtar hadisan baka duk abin da zaka je ka kawo shirye kake alal mujibi saqatta na'am don haka shirye muke da mu ba da ansa insha Allah. Don haka ya uwa musulmi, duk abin da kuka ji ana so a rusa addinin ku da shi, ko zo ku bidi waɗanda suka sawwana abin ku kai musu, insha Allah za a warware muku. Musulunci shine addini na gaskiya, babu wani addini na Allah yau a doron ƙasa in ba addinin musulunci ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai ci gaba da karatunmu. Mun yi bayani akan Annabi Ibrahim, muna cikin bayani akan shi, bayanin dan uwan shi Lut ya bijiro ko? Annabi Lut alaihi salatu wassalam, wanda jiya muka koro bayanin tarihi Annabi Lut da mutanen shi waɗanda suna cikin duka ƙasar Sham ta jiya, tsakanin inda aka aiki Annabi Lut da inda Annabi Ibrahim yake zaune. Ba wata tafiya ce mai nisan gaske ba, kamar wata jiha ce cikin Najeriya zuwa wata jiha, kamar wanda yake zaune cikin Sokoto nisan da ke tsakanin shi kila da wanda yake Abuja haka. To kamar haka ne tsakanin Baitul Maqdis da ƙasar Sodom wanda suke kira Sodom, da kuma garin Gomora waɗanda suka zamo suna zuma mazaizai da sha'awa, maimakon namiji ya je ma mace wadda Allah ya halitta domin ya yi sha'awa zuwa gare ta, wadda biologically akwai hormones cikin jikinka waɗanda aka sayya maka domin kai sha'awan mace, amma kuma sai suka je against abinda Allah ya halitta, against nature. Mamakin mace ta yi namiji sha'awar mace, sai namiji ya koma yana sha'awar dan uwan shi namiji, yana zo ma dan uwan shi namiji. Suka zo da zunubi wanda babu wanda ya gabace su. To mun dauki tarihi mun kawo har inda ga mala'iku nan sun shigo gidan Annabi Lut, ga mutane sun kewaye gida suna batun su kariya auren gidan su shigo domin su yi luwaɗi da su, domin su yi fasadi da su. Annabi Lut ya shiga cikin tashin hankali. To sai mala'ikun da suka hankalci irin tashin hankalin da Annabi Lut yake ciki, ƙalu suka ce, ya Lutu inna rusulu rabbika.
Ƙalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayhi فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
الله مدوك تنسلكي يتي قالوا لو كنت ملائكنا مجاؤكم waɗanda suka zo a surar samari suka hankalci Annabi Lut na cikin tashin hankali, sai suka ce, kwantar da hankalinka ya kai Lut, muna tafe da abin da baka sani ba, inna rusulu rabbika, mu fa manzannin ubangijinka ne, an aiko mu ne domin mu halakar da mutanen wannan alƙaryar, ba za mu bar su su ci gaba da wannan aikin na sabo ba, aiki ne na sabo mai girma wanda Allah bai so, wanda duk waɗanda ke aikata irin wannan aikin Allah zai yi fushi da su, kuma duk al'ummar da ta ɗauki aikata irin wannan aikin bala'i da musiba da fushi, Allah zai tabbata ga wannan al'ummar. Don haka ya kai Lut, tashi hankali ba naka ba ne, abinda muke so shi ne ka shirya, fa asri bi ahlika, ka yi tafiyan dare da iyalinka, bi qit'in min al-layli, a cikin wani yanki na dare, wala yaltafit minkum ahadun, kuma a lokacin da kuka haura gida kuka tafi, kada ɗaya daga cikinku ya waiwayo, da ya sa gaba to ya tafi, kada ya waiwayo, ba a waiwaye, wanda ya waiwayo ba mamaki zai halaka ko? In lamura a takasifu matakka, ita ba za ka tafi da ita ba, ka bar ta nan, innahu musibuha ma asabahu, ita kan ba ta ka bace, abinda duk ya same su zai same ta. abinda duk ya same su zai same ta, domin ita ta baza labari ga gari, ta yada labari cewa gashi nan kai wasu bakin samari masu kyau a gidanka, don haka ka wuce wa kada ka damu. Annabi Lut alaihi salatu wassalam ya kwantar da hankali ya samu natsuwa, yanzu ya fahimci su wane ne, kace ai wannan mala'ika wane ne, wannan mala'ika wane ne, wannan mala'ika wane ne, don haka ba tashi hankali gare ka. Amma duk da haka kun san ba zai natsu ya ji dadi na cewa za a halakar da al'ummar shi ba, ko shi ma sai da ya taya aka tabbatar mai da cewa da ya ba makawa sai an halakar da su. Mala'ikun suka tabbatar mai inna maw'idahumus subh, cewa lallai maw'idinsu lokacin da aka sa musu na halakarwa shi ne daga nan zuwa asuba. Gashi yanzu magariba ta yi, to daga nan zuwa asuba shi ne lokacin halakarwarsu. Da haka da kun ga duhu ya ɗan sauka na dare, ca an jima an ta san mashabin dare, ku haura bango ku tsallaka ku wuce, ko kuma in an yi isha'i ku haura bango ku tsallaka ku wuce, da kai da 'ya'yanka mata ku kyale su suna kewaye da gidan, ku ga abin da zai biyo baya. Alaysa subhu biqarib, daga nan zuwa asuba wani lokaci ne wanda yake nesa, wanda ba kusa ba. Duk wanda aka ce yau cikinku da magariba aka ce ai lokacin halakar shi zai mutu zuwa asuba, ai shi za ka tambaya shin yana da sauran lokaci duniya ko kuma a mutuwar shi ta gabato? Kaga duk wanda ya san da cewa yanzu bai kara 24 hours ya san da cewa mutuwa ta zo kusa, ko don haka mau'idin da anka ɗiban musu na zuwa asuba mutanen garin mau'idi ne wanda yake makusanci, suna kusa da halaka su kenan. Annabi Lut alaihi salatu wassalam ya haura bango a yankin daren tare da 'ya'yan shi. Wasu malamai suka ce mutanen nan suna ganin Annabi Lut da 'ya'yan shi mata, amma ba su da bukata da 'ya'ya mata, haka suka ce sai an ku je tafiya adabu sai kun dawo, ko daga nan suka fara bugun gida suna batun su karya tsauri domin su shigo. Allah madaukakin sarki ya ce walaqad rawaduhu
an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuku adhabi wa nudhur.
Allah madaukakin sarki ya ce tabbas sun nemi kunyata Annabi Lut alaihi salatu wassalam game da sha'anin baki shi, sun yi yunkurin kunyata shi, sun yi yunkurin su aikata fasadi da bakin da suka zo mishi. Amma fata masna a ayyunahu, a lokacin da suke batun su karya tsaure su shigo cikin gidan, sai Allah ya makabtar da su ga baki daya, wanda duk ya waiwayo lalabe dan uwa ce shin wai me ke faruwa, na ga dulum, sai ce ni ma dulum nake gani. Duka ga baki daya Allah ya makabtar da su. Wasu suka ce mala'ika Jibril ne aka sa da ya sa fiffike shi ya maro, wannan maro wanda yayi ga baki daya ya makabtar da su. Wasu suka ce a ƙasa ce diba ya watsa cikin idanunsu, duka suka makabci. To Allah da ya ce muka makabtar da su, don haka kowannen su ya lalaba bai ji bai gani. Suka ce haka lutse muna, to ai gari na wayewa, ana wayewar gari in mun kama shi zai ji ba daɗi, sannan waɗannan baƙin ba mai iya ƙwata su hannunmu, lalle sai mun yi abin da muke nufi da su. Suna nan cikin dulumiyarsu suna lalabe-lalabe, halakarwar Ubangiji ta zo, bi ma'ana lokacin asuba ɗin ya zo gari ya fara wayewa. Shi dai Annabi Lut ya ɗauki iyalinsa sun kama hanya sun miƙa su yi ta tafiya. Can zuwa wayewar garin halakarwar ta zo, Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma ja'a amruna,
falamma ja'a أمرنا جعلنا عاليها سافلها من سجيل ممدود
الله ما لوكتين ذلك يتي فلما جاء أمرنا لوكتين دع الأمر يوم يزوم وتلوكتين أصبع يأي جعلنا عاليها سافلها كم سيمك سنيا saman kasar ya koma kasa kasa shi kuma ya koma sama Allah ya jirkice kasar aka dauke kasa aka mai suwa sama aka dauke sama aka mai suwa kasa malamai suka ce da aka dauke kasar ta su aka je da ita sama har sai da mala'ikun da suke cikin sama ta farko suka fara jin kukan zakaru da dabbobin su zakaruna cara ta asuba ta yi har sai da mala'ikun sama na ta farko suka fara jin kukan waɗannan zakarun da kuma dabbobi waɗanda sun firgita saboda ganin yanayi wanda ba su saba gani ba sanan da aka kai su a haka sanan sai aka jirkice ƙasar Allah madaukakin sarki ya zubo da su gabaki daya to lokacin da ake dauka su ana tafiya da su sama suna yi sama ba a kyale su haka ba sai aka yi musu ne aka yi musu ruwan duwatsu ko wa amarna alaiha hijaratan muke musu ruwa na wasu irin duwar watsu min sijil duwatsun na wuta malamai sun fassara kalmar sijil fassara mai yawa wasu su ce yanku ne wasu su ce menene wasu su ce menene to abin sani kawai dai duwatsu ne na wuta duwatsu ne masu kama da narkakken ƙarfi masu kama da yanku sa'annan masu tsananin zafi waɗanda duk dutsen da aka ɗauka aka ɗora samanka to ba zai tsaya saman kanka ba zai fasa ka ya hudu ta duburarka ya faɗi ya yi ƙasa saboda tsananin zafi ne duwatsu ne masu mugun zafi Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko shi ne abin nan malaman kimiyya can farko suka fara faɗin to ya za a yi na aka ga duwatsu cikin sama kuma to Allah madaukakin sarki kullun ya saba kunyata su duk lokacin da suka zo da abin da suke neman su aibanta addinin Allah da shi sai Allah ya kunyata su suna dariya suna fadi na aka ga duwar wasu cikin sama to sai gashi binciken su ya nuna musu lalle akwai duwar wasu cikin sama kuma duwar wasu waɗanda suke manya manya akwai duwar wasu wanda suke kira asteroids akwai waɗanda suke kira meteoroids akwai kuma waɗanda suke kira comets duwatsu ne daban-daban akwai duwatsun da kankara ke cikinsu akwai duwatsun da iska ke cikinsu akwai ma duwatsun da kamar tauraruwa suke har da wutsiya suna da dutse ne wanda yake da wutsiya kuma wutsiyar mai tsawo daga nan tana iya kai mafara almost 100 kilometers wutsiya ga dutsen wutsiyar kuma ta kai dindi wannan ta kai tsawon kilometer 100 wanda Imam Suyuti a cikin littafin shi na Tarikhul Khulafa ya ambaci shekarun da irin wannan dutse ya taba faduwa gashi ana gani dutse mai wutsiya suka ce tauraro mai wutsiya ya fado a doron ƙasa wanda yana da wutsiya wanda take mai tsayin da ya kai kilomita 100 to su ma turawan sun tabbatar da haka malaman kimiyya sun tabbatar da irin wannan duwar wutsin akwai sa cikin sama akwai ma gurin da ake kira asteroid belt wanda yake na tsakanin Jupiter da Mars duniyar Jupiter da kuma duniyar Mars wannan asteroid belt in duwar wutsuna masu girma daban-daban suke wannan gurin akwai dutsen da ya yi girman Sokoto akwai dutsen da ya yi girman Najeriya akwai dutsen da ya yi girman rabin duniya akwai da duwar wasu sannan duwar wasu miliyoyin duwar wasu ne akwai kuma ƙanane suna nan masu yawa gudu kuma suke ta yi duwar wasu ba tsaye suke guri ɗaya ba ta kashin gudu suke akwai masu tsananin zafi akwai waɗanda suke can kusa da rana an gasa su da rana har sun gasu sun koma kamar yunku kamar laka, su ake kira su jil ko, waɗanda sun yi taushi sun koma kamar laka, haka waɗannan duwar watsun suke. To duwar watsun suna nan cike da sama, Allah maɗaukakin sarki da su yayi amfani ya cire wannan garin na Sadum sama, da suka je sama sa'annan aka rika jifa su da waɗannan duwar watsun, wanda duk dutsen ya tafa daga cikinsu ya halaka. Sannan mandudin, duwar watsun banda kasancewa su min sijilin, kuma mandudin biye suke da juna. In wannan ya faɗo, wannan na kamar ruwan sama, kun san ruwa haka suke zuwa ko ratatata, waɗannan na biye da waɗannan ko, to haka duwar watsun suke tafi ratatata, waɗannan na biye da waɗannan, haka duwar watsun suke biye da mutane. Kuma duk inda ka shiga ka ɓoye, in ka shiga cikin wani dutse sai sun bi ka har cikin wannan dutsen, duk inda ka shiga sai sun bi ka, saboda kowane dutse ga jikin shi akwai sunan wanda zai halaka.
Musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id.
Allah madaukake zai kace musawwamatan 'inda rabbika, kuma duwar watsun kowannen su an sanya mishi alama daga wurin Ubangijinka, an rubuta sunan wanda zai halaka kowane dutse. Wama hiya min adh-dhalimin biba'id, kuma irin wannan halakar bata zamo mai nisa ga azzalumai ba, duk waɗanda suka ɗauki irin wannan ɗabi'ar suna yi banditiri, suna kisan mutane ba dalili, suna amfani da technology daban-daban suna kisan mutane, da hanyoyin da duk Allah ya hore musu suna amfani da su su kashe mutane, sa'annan suna ƙoƙarin su yaɗa wannan mummunar al'ada, mummunar ɗabi'a ta sha'awa wadda take juyayyar sha'awa, namiji ya komo yana sha'awar ɗan uwanshi namiji, mace ta komo tana sha'awar ƴar uwarta mace, a komo ana aikata irin wannan laifin. To lalle irin wannan azabar, irin wannan halakarwar, wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, bata zamo mai nisa ga irin waɗannan mutanen azzalumai ba. Kaga irin abin da ake aikatawa yau kenan, yana daga cikin M shine population reduction, a rage ma mutanen duniya yawa. Wajen a rage mutanen duniya yawa, an ƙirƙiro yaƙuƙa da dama, yaƙuƙa ga su nan. Mafi yawan yaƙe-yaƙen da kake gani duka ana yi ne don a rage ma duniya yawa, kamar yadda ne bayani jiya, baƙar fata a rage mana yawa. Ka koma wuraren 1996 Rwandan genocide, ka ga yadda aka yi kisan mutane. Ka koma Somalia, ka ga yadda aka yi kisan mutane. Ka koma Liberia, ka ga yadda aka yi kisan mutane. Ka koma ina ga sunan ƙasashen Afirka daban-daban, ka koma ka ji tarihin yaƙe-yaƙen da aka yi, aka yi kisan mutane, wanda duka waɗannan Yahudawan, waɗannan farar fatar su ne ummul haba'isi waɗannan yaƙe-yaƙen don su rage ma duniya yawa. Sannan ga yaƙe-yaƙen nan da ake sa sunan musulunci, ka koma ka gani ga suna ana yi, an yi a Afghanistan, an yi a Iraki, ga sunan an yanzu an yi a Syria ko? Nan ma cikin Afirka, Sudan, ga sunan muna kallo. Sannan ga ƙasashe nan daban-daban waɗanda suke ba zaune lafiya ba, dukkan wannan tashin hankalin na Palestine nan duka daga cikin manya-manyan manufofi shine a rage ma 'yan adam yawa bisa doron ƙasa. Don shi nema da suka yi lissafi, idan aka rage ma 'yan adam yawa a doron ƙasa, duniyar ba za ta zaunu ba, saboda suwa za su noma, suwa za su cira haki, suwa za su yi aiki kaza, suwa ai za su yi aiki kaza. Sai aka bullo da artificial intelligence ɗin nan, waɗannan robots waɗanda aka ce su za su canji mutane, su ake son su canji yawan population inda aka kashe. Akwai scientists inda suke da ra'ayin cewa sai an raba duniya da mutum biliyan biyu, da ko manyan masu kuɗi irin su Bill Gates suna ganin sai an raba duniya da mutum miliyan biyu, an kashe mutum biliyan biyu, sannan an sa ƙangi na haihuwa. Sai ake ta product abin tuta da dama waɗanda suke hana haihuwa, sana she sa aka jefo muna talauci nan Najeriya yanzu an jefo muna talauci na fuel subsidy an jefo muna talauci na forex unification dala ta tashi ta yi tsada mutane na cikin wahala sannan makarantun ne sun lalace sai an biya kuɗi da yawa sannan a shiga makarantun nan kuɗi ko private schools na government public schools sun lalace me yasa aka bari al'amari ya zama haka duka ansa ɗaya ce saboda a rage wa mutane yawa idan aka yi haka da kai da matarka ba za ku yi marmarin haihuwa ba za ka tarar da ma ai haihuwar ma ɗin ita kanta wani kashin kuɗi ne sai an yi CS ko in ba a yi CS ba asibiti ma awo da haihuwa nawa suke ci gabanin a zo a yi magana al'adu da sauransu sannan yaran kuma su taso komai nasu kuɗi ne karatunsu kuɗi menene kuɗi to duka ana yin wannan ne ba don komai ba sai don a tsoratar da kai game da haihuwa ya zan mu rage haihuwa saboda an ce nozan Najeriya muna cikin ɓangarorin duniya inda ake yawaita haihuwa aka bullo da Boko Haram suka kashe mutane da dama suka kore mutane da dama kana gudun hijira ina ne kuma batun haihuwa ai sai kana zaune lafiya ko aka kore bandi suka kore mutane daga gonakinsu sai kana zaune lafiya sannan ne za ka yi noma ka yi aikace-aikacenka ka yi kasuwanci da sauransu ka yi kiyo da makamantansu har ka yi batun ka aji 'ya'ya da yawa to dole ne don dole ka daina haihuwar na cikin birni kuma ka ga wahalar da ake sha duk da islamiyya za ka kai yaronka sai ka biya kuɗi kuma islamiyyar ma ita kanta yanzu tsada gare ta sannan ga na boko da tsada sannan ga sauran al'amuran rayuwa komai ya yi tsada abinda za ka ci ya zama fitina can da za ka ga abinci ma ya rage a zuba cikin kasari ko a ba dabbobi to yanzu ina abinci yake dusa wannan ta dabbobi ma yanzu ita wasu mutane suke ci ba batun shinkafa ake ba dusa ma wannan ta dabbobi ita wasu mutane suke ci ana cikin tsananin wahala to duka wannan strategy ne na a rage ma duniya yawa to suna nan suna kullana su strategy shi kuma Allah na nan na kullana shi saboda irin barannar da suke kawowa bisa doron ƙasa sannan namiji na sha'awar namiji ya zo ma dan uwan shi namiji idan namiji zo ma dan uwan shi namiji suna haihuwa kaga an rage ma haihuwar yawa dai har yanzu idan wace ta zo ma yar uwarta mace suna haihuwa kaga an rage ma haihuwar yawa har wa yau sannan ga magungunan nan na haihuwa ba su da iyaka magungunan haihuwa na hana haihuwa ko akwai waɗanda ake sawa cikin jiki akwai kuma waɗanda ake na allurai akwai waɗanda ake sha akwai waɗanda ake ma yanke mahaifar gabaki ɗaya namiji akwai wanda ake yanke mishi wasu jiyoji idan bai haihuwa duka domin me domin duniyar ta rage yawa saboda su sun ɗauki matsayin Allah sun ba kansu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa wannan matsayin dijjal ne zai ɗauki wannan matsayin dan shi ne ma wasu ke ganin cewa waɗannan yahudawan su ne dajjal muka ce ba su ne dajjal ba sharul ghaibi yuntazalina nan tafi amma dai mun tabbatar da cewa waɗannan suna share fage ne mafi yawan ayyukan da suke aikatawa irin aikin da zai aikata ne suna share fage ne na zuwan shi amma dajjal din yana nan tafi akwai sahabin da Allah madaukakin sarki ya gwada mishi wannan dajjal din ko shi ne jassasa a cikin wani island wanda suna tafi cikin jirgin ruwa wani idon ruwa ko kuma ruwa suka kada su jirgin ya faffaci gabaki daya ya rika wani katako katakon ya tafi da shi har ya kai shi wani island ya zo ya tarar da wani mutum ciki ya tarar da wata mata ciki ya ce mutumin nan gaban kanshi da bayan kanshi iri ɗaya ne daga ba inda fuska take da baya iri ɗaya ne ko ina gashi ya rufe ba ka gane ina ne gaba ba ka gane ina ne baya yayi masahabin nan tambayoyi masu yawa wanda daga ƙarshe tabbatar mai da cewa shine Dajjal to Dajjal yana nan tafi amma babu shakka muna kusa da kwanakin zuwan shi saboda duk aikin da zai aikata a doron ƙasa akwai waɗanda yanzu sun fara aza foundation na wannan aikin ko ba wasu bane face waɗannan yahudawan su kaga ta hanya kuma wannan aikin na namiji ya zo ma ɗan uwan shi namiji mace ta zo ma ƴar uwarta mace la'anar Allah za ta yi yawa bisa doron ƙasa musibu za su yi yawa bala'o'a za su yi yawa bisa ga wannan bukatocinsu za su biya domin Dajjal zai zo ne lokacin da musibu suka yi yawa saman doron ƙasa lokacin da ɗan adam zai shuɗe ga kabari ya faɗi ya yi birgina ya dafe kai ya ce ya laita ne kuntu makana sahibi hazal kabari ya ce ya kai cuna ina ma a ce ni ne ke cikin inda wannan bawan Allah yake ciki ya yi nuni zuwa ga wanda yake cikin kabari lokacin da ɗan adam zai kummace ma mutuwa bisa ga rayuwa lokacin da babu wani alkhairi da zai rage a doron ƙasa face share 99% na al'amuran duniya duka share ne sannan mutane ne waɗanda ba su san komai ba face jin daɗin duniya neman duniya ne kuro a tara daloli a tara kuɗi a tara al'amura na jin daɗi annabi ya ce lokaci ne wanda mutane ba su girmama kowa in ba ma'abuci dukiya ba in kana da dukiya kai ne mai girma in ba ka da dukiya kuma ba ka da girma annabi ya faɗi haka yana riƙe da gambun ɗakin Ka'aba yana riƙe da ƙyauren ɗakin Ka'aba annabi ya faɗi haka sahabai suka ce eh ya rasulullahi wannan bala'in zai kasance annabi ya ce ƙwarai ku wannan bala'in zai kasance lokaci ne wanda fitina za ta yi game bangon gabas da bangon yamma da bangon kudu da bangon arewa na duniya ya ce mai tafiya ciki ya fi alkhairi bisa ga mai sauyi ciki wanda ya samu guri ya yi zaune ya fi alkhairi bisa ga wanda yake cikin mutane ana yin shi wanda ya koma daji ya laɓe ma ya fi alkhairi bisa ga wanda ya zauna cikin gari saboda ko ina musiba ce duk wani abu da Allah ya haramta wannan lokacin za a halattar da shi za a halattar da riba gaban kula nan an gina su bisa ga riba wanda annabi ya ce in ma baka ci riba ba sai ƙurar riba ta taɓa ka in baka ci riba ba yau duk da kuɗinka an ce ba a baka kuɗinka sai dai ka yi amfani da banki ko sai ka yi amfani da transfer wajen amfani da transfer nan da amfani da bankin ƙurar riba da sai ta taɓa ka za a koma cashless dole na sai ka yi hulɗa da bankunan sa'annan na biyu dagiya kamar da na yi bayani ita ma ta zama halal wannan ummul khaba'is an halatta ta saboda Allah ya haramta tsiraici na mata ya zama halal saboda Allah ya haramta luwaɗi ya zama halal saboda Allah ya haramta wasanni na shiri ta ga ƙwallo nan ga sauran wasanni nan na rashin mutunci duka sun zamo halal ga shiraruwa nan kana gani na batsa ana yi mata suna tallar jikinsu tun ana sa 'yan tufafi 'yan gajajjeru har an koma ana sa selective sai ta rufe al'aura ta gabanta kawai da selective duk jikinta bayyane har an kai ga yanzu an bar sa selective tsirarar ake fitowa tana tafe tsirara yadda Allah ya halicce ta ana zaune ana rubutawa ana accessing ana rubuta irin makokan da ta ci ga programs na irin su naked attraction wanda mace za ta zo da maza abun ba daɗi kowa tsirara mutane sun koma kamar dabbobi ɗan bisa tudu ne barnaci in cikin ruwa ne barnaci zaharar fasadu fil barri wal bahar ballata ta ko ina
sadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un.
Sannan idan kace a'a baka yarda da wannan ka'idar ba, to kuma duniya ta hau kanka a ce ka take haƙƙin bil adama, don haka human rights yau jikinka, manyan ƙasashen duniya su auku samanka, sannan su tayar da 'yan ta'adda cikin ƙasa. Yanzu Najeriya mun ci ba mu yarda da same sex union ba, harkar LGBTQ, harkar gay marriage ko auren jinsi ba mu yarda da shi ba, tun daga majalisa wanda yasa aka tayar mana Boko Haram su zo su riƙa kashin mu, wanda yasa aka tayar mana da banditiri, yau da za mu ce mun yarda da banditiri zai koma tarihi, Boko Haram ya zama tarihi, da ruwan mai wannan fetur da ɗiba ma za ka yi ka zubar ƙasa saboda zai yi arha. Amma duk wannan tsadar ta rayuwa da matsatsin an samu ne don ba mu yarda da irin waɗannan dokokin ba. Sannan doka ƴamar ce tana da 'yanci, idan ta kai shekara 18 ba za ka hana ta yin abin da ta ga dama ba, ta fita ta zagaya cikin duniya ta dawo da ciki, baka san inda ta samu cikin nan ba, kuma dole ka ɗauke ta ka riƙe ta ta haihu, kuma ɗan jikan ka ne, kuma halattaccen jika, inda ɗan shege kaga za su mai da shi ya koma kowane gida ko ya zan babu gidan da ba a haɗar shege ba. Lokacin da suka zo ƙasar Zimbabwe shekarun baya, former US President Barack Obama ya tallata musu cewa yana so su halattar da auren jinsi, in sun halattar da shi ƙasar su za ta ci gaba, za su samu ɗaukaka, duniya zai ta so su kaza kaza, kuma haka ne za a yi ta yabonsu cikin media, za a yi ta faɗin alkhairinsu, kuma duk wasu shiraruwa na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka ɗauko kuɗaɗe billions of US dollars su ne za a riƙa ba, an gane za a riƙa ba su billions of US dollars, a riƙa ta cika musu billions of US dollars, billions of US dollars, haka za a yi ta ba su su dare da rana, ƙasarsu su yi ta gina ta, su yi ta gina ta. Aka tallata mai President Mugabe ko Robert Mugabe na wannan lokacin, da ya tashi sai ce shi su ba su yarda da auren jinsi ba, wannan lalaci ne, iskanci ne, da kuma rashin mutunci, ya ce don haka gay marriage is on Africa, ya ce mu al'adarmu ta Afrikawa ta baƙar fata gay marriage bai ciki, don haka ba mu yarda ba. Fadin haka da ya yi da ran nan suka sa jan biro suka soke sunan shi, ya shekara 30 yana shugaban ƙasa, duk ba su san illa shi ba, sai ran nan suka fara ganin illa, ai bai ɗauki wani tsawon lokaci ba, sai gashi sun kame shi sai mai ku, yana ɗan shekara 90 da wani abu, bayan ku da suka yi mai ɗan lokaci kaɗan sai ga mutuwar shi, sun kashe shi, suka shiga tallata ma ƙasashen Afirka ƙasa-ƙasa, wace ƙasa ce za ta yarda ta ɗauki wannan baƙar ɗabi'ar, ya zamanto idan aka sa hannu, in kana limani mai ɗaura aure, in aka kawo maka namiji ka ɗaura mai aure da namiji, idan ka ce a'a to za ka yi gidanka su, idan kana malamin coci ka ce a'a ba za ka aura, ba za ka ɗaura auren namiji da namiji ba, ko mace da mace, to za a kai ka a rufe ka gidanka su. Don haka da limani da malamin coci da malamin kowane irin addini ne dole shirya ma ɗaura aure, ana kuma karanta ayoyin Qur'ani, ana Allah ya sa albarka a taro a yi biki, kuma ‘yan uwa idan aka gayyace ku dole ku zo. Sannan idan ka kalle su kallo ne su, ko kai musu wani kallo wanda ba su yarda da shi ba, kuma za ka yi gidanka su. Don haka za a cika prison da mutanen kirki kamar yadda annabi ya karantar ya zaman to babu waɗanda za su ragewa masu freedom suna yawatawa faci in iskan gari yanzu haka a cikin Africa ƙasar South Africa yau sun muka shekara 19 sun halatta auren jinsi su a can halal ne za a ɗaura auren jinsi su yi legalizing ɗin ne halal ne kuma dokokin suna nan suna ta tafiya sannu-sannu za su cimma wani mataki sa'annan akwai ƙasashe guda 6 waɗanda suna nan yanzu sun biyo hanya kamar ƙasar Angola wanda ƙasar Angola ta haramta musulunci amma kuma ta halatta nan yanzu tana shirin halatta auren jinsi don haka a ƙasar Angola yin auren jinsi shine haƙƙin ɗan adam yin addinin musulunci ba haƙƙin ɗan adam ba ba a masallaci ba a gina masallaci ba haƙƙi ne na musulmi ba ba a gina makarantar islamiya ba haƙƙi bane dukkanin sace-sacen da ake yi a ƙasashe ana kashe-kashe ana danna talakawa ana danna haƙƙin talakawa ko ana cin zarafinsu ana kidnapping nasu duka wannan bai sha musu kai ba babban abin da suke talla dai shine auren jinsi human rights inda tafi mai da hankali shine wajen auren jinsi daloli na aka fi kashe su ba wajen aka cewa an kare talakawa waɗanda ake kisa ba dare ba rana kuma babu wani alhaki ba ƙasar Botswana a Africa ita ma ta ce ta bilayi ƙasar Mozambique ta ce ita ma ta bilayi ƙasar Lesotho ta ce ta bilayi ƙasar Seychelles ta bilayi ƙasar Mauritius ita ma ta bilayi suna batun halatta auren jinsi a taƙaice dai kusan kashi ɗaya cikin 5 na duniya sun cikin ɗan lokaci kaɗan yan decades abinda bai kai rabin ƙarni ba yau sun raba duniya kashi 5 kashi ɗaya duk sun halatta da auren jinsi kusan ƙasashe 38 a duniya sun halatta auren jinsi ƙasashen da ba su halatta ba su ne sauran sannan ƙasashen nan 38 suna ɗauke da sama da mutum biliyan 1.5 inda auren jinsi ya halatta kadibi tun lokacin da ake ta da'awar musulunci har yanzu ko 1 bisa 1000 na duniya ba a samu suna shari'ar musulunci ba 1 bisa 1000 ba a samu ba kadibi yawan malaman da ke ta wa'azi kadibi gwagwarmayar da ake ta yi ta addinin musulunci ba dare ba rana a fita wa'azin dare a fita na rana a shiga lungu a shiga ƙauye a shiga saƙo a shiga saƙo akwai inda in ka shiga ma'aza kake ka wuce inda mutane suke zaune saboda daji ne za ka yanka mun shiga wani daji wanda ne kai na sai da na fara jin tsoro wajen wa'azi cikin dare ba mu dawo Sokoto ba sai wajen ƙarfe 1 na dare sannan muka dawo cikin Sokoto mun je waɗannan ƙauyuka an yi wa'azi ga malamai na waɗanda suka fi mu yawon sun shiga ko'ina amma har yau ba a sa 1 bisa 1000 na duniya sun yi shari'ar musulunci ba amma yanzu cikin abin da bai kai ƙarni ɗaya ba bai kai shekara 50 ba an sa 1 bisa 5 na duniya sun sallama yanzu 4 bisa 5 ne ake faɗa da su wanda har da ƙasar Najeriya an ba mu ba su suka waɗanda ba su sukan walau ne mu biya bashin da ƙarfi da yaji ko kuma mu yi auren jinsi nan gaba a haka za a hudu muna shugabanninmu kuɗaɗen da suka sace suka kai suka aje walau su sa auren jinsi ya zama doka walau kuma waɗannan kuɗaɗen a riƙe su a hana musu su ga dai hanyoyi nan daban-daban na intimidation waɗanda za a sa dole sai an yi auren jinsi ɗin ana gwada mini lokaci insha Allah ta'ala yau nan za mu dakata da karatunmu sai zuwa gaba gobe za mu ɗauka daga inda muka tsaya muna fatar Allah maɗaukin sarki ya taimake mu har wa yau ne game da batun neman taimakon. Akwai wanda sun ba da shawara cewa ana cewa a taimaka amma ba su da account number ko? Account number Access Bank ne, TBU Access Bank, kuma account din suna na yake dauke da shi. Mun yi haka ne domin mu tattara waɗanda suke ta amfani da wasu account daban-daban. An gane suna yaudaran mutane. To idan da yake yana dauke da suna na, ai suna na guda ne ko? Sannan gashi Access Bank, sannan account number din ita ce 07-36-22-36-34 ga wadanda suke son su taimaka musamman ga abin da ya shafi matsala ta Sunna TV. Ina fatar an fahimci wannan. Sa'annan dai akwai masu bukatoci waɗanda suka ta rokawa dai da sauransu kamar yadda aka saba. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya taimaki addinin musulunci da masu taimako addinin musulunci duk inda suke. Muna roƙo Allah ya samu mutu da imaninmu. Ya Allah ka kashe mu da imaninmu. Ya Allah ka rinjayar da musulunci akan kafirci. Ya Allah ka ƙasƙantar da Yahudawa da Yahudanci da dukkanin wani plan da suke yi da makirci wanda suke kulla mu musulmi da addinin musulunci. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.